Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, mun yi alƙawarin kamo kashi na ƙarshe a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki a harkar noma. Tattaunawar da ta mayar da hankali kan matsaloli da kuma hanyoyin magance su a fannin noma a Najeriya. Madina Dauda ce ta jagoranci tattaunawar da ta haɗa da Honorable Ibrahim Waziri, babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa, sai Khalid Halilu ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman.
To Khalid, barin zo gare ka. Ya kake ganin wannan al'amari ne na hana shigowa da shinkafa, hana saye, tabbatar da cewa an ci na gida duk da ƙorafe-ƙorafen da kai? Wani mataki kake ganin gwamnati zai iya ɗauka wannan fannin?
To Bahaushe ya ce da ruwan ciki ake jan rijiya. Kai ne kake da buƙatan kai noma, baka iya zuwa kai noma baka tare da ka ci abinci ba. To abincin da kake da shi bai wadace ka kai noma ba. A shekarun baya mun yi wannan maganar lokacin da gwamnati ta zo. Ya kamata a ce gwamnati ta samu amintattunta in tana da tsoro ta ɓangaren tsaro, ta ba su damar su shigo da abinci isasshe yanda zai waltar da al'ummar ƙasa zuwa a har a iya noma abincin da za a iya ci da kuma a saida shi a waje. In kika duba a baya, mun tashi mun ga a ƙasar nan muna fitar da abinci zuwa Niger, Kamaru, Chadi, Central Africa, Burkina Faso, duk waɗannan ƙasashen Najeriya take feeding ɗinsu da abinci. Muna fitar da gero, muna fitar da dawa, wake, gyaɗa da sauran mayika, muna fitar da waɗannan abubuwa da shanu. Yau mun wayi gari, mu kanmu ba mu iya ciyar da kanmu, menene dalili? Sannan abu na farko, noman nan yau duniya ta ci gaba, ba maganar taki bane kurin, ba maganar maganin feshi bane kurin. Ana buƙatar a samu feasibility studies na ƙasar da za ka yi noma a kanta, na ƙirin da za ka noma da sauran kuma facilities na noma. Yau ba mu da waɗannan abubuwa. Duk abin da mutum zai yi noman da ake yau a Najeriya kamar mutum da ya tashi maraya ne. Babu dangin uwa, babu na uba. In ya samu abinci a tuji, zai tsinta ya ci don ya rayu. Daidai yake da manomin Najeriya a yau.
Barin dawo wajen Honorable, ka yarda da wannan bayani na Khalid?
Ban yarda da shi ba. Don me yake faruwa agriculture a Najeriya? Abin nan yana cikin concurrent list, I think. The state, the national, duk suna da contribution. National ita nata policy za ta yi. Duk sauran abubuwan da ke ƙasa filin a jihohi suke. Jihohin nan su suke da babban nauyi a wuyansu wanda za su yi na manoma. Gwamnati tana bada, me za ta bada? Za ta bada subsidy, za ta bada incentives, wasu abubuwan kaɗan. Don har yanzu na sani akwai wire houses wanda gwamnati ke da shi na tarayya, wanda za ka je za ka samu abin da ake saidawa 50,000 a kasuwa. In ka je wire house za ka samu akan rabin kuɗin, ko kuma 15,000 za ka iya samu. A gaskiya don na gani mun yi accessing ɗinsa a Nasarawa, amma ina neman location na da ma har yanzu ba mu samu ba. To kaga wannan a ce wai dole sai abin da gwamnatin tarayya takwan ta yi ba zai yiwu ba. Gaskiya jihohi su ya kamata su yi augmentin wannan, kaga kaman providing security locally a ƙasar ɗinnan aikin jiha ne, tunda ƙauyuka ne suke. Ba wai wani yaƙi ne aka zo ko ne ba zai ce gwamnatin tarayya ta tura. Bari ma ko duk da haka yanzu ba maganar security da ke da su. Yanzu kin ga gwamnatin tarayya ta ba wa sojoji umarni da shugaban ƙasa ya je Nasarawa ya yi bayani, ya ba da umarni. Yanzu sojoji sun fara wannan rat race. Rat race ɗin nan irin kaman gudun kama ɓera ne ko gudun ɓeraye, to shi ne. So abinda suke yi kuma me suke nema? Suna neman ƴan ƙananan masu tada fitina. Don mun sani ana kullum ana maganar cewa makiyaya da manoma, ba makiyaya da manoma bane ke faɗa ba. A'a, akwai wasu ne musamman wayanda ba sa son zaman lafiya ƙasar na farko, na biyu ko suna so su yi siyasa da wannan tashin hankalin, ko kuma na uku Najeriya ne suke jin haushinta. Me suke nema? Suna targeting inda Najeriya ke samun abinci. Idan ka samu Najeriya ta tsakiya, North Central ɗin gaba ɗaya, duk ƙasa ne mai albarka, ana ba abinda ba a noma a wajen. To nan ne duk yawancin fitintunan suke. Kaji an ce yau an yi a Taraba, yau an yi a Plateau, gobe an yi a Nasarawa, jibi an yi a Benue, an yi a Kaduna, an yi a Niger, an yi a Nasarawa. Wayannan jihohin nan kwara duka zaki gani su ne ake targetin, kuma su ne waɗanda albarkatun Najeriya duk ya zo kaman gangare ne wajen. Na arewa ya zo, na kudu ya zo, suka haɗu a wajen. Sai ya kasance duk abin da yake a Najeriya ana samu a wajen. A gaskiya fi sabilillah. To ni a na fahimtar fa, ba wai wani abin da muka yi ba. dan karamin ilimin da Allah ya bani na sanin harkan tsaro. Ina tsammanin wasu ne suke so su zo su samu mu a wajen don su nakasa karfin Najeriya na ci da kanta tunda mun alƙawari ma ɗan Najeriya. In Allah ya saka zabi jana Muhammadu Buhari zai tabbatar da cewa mun ci da kanmu kuma an kama hanya. Don da shinkafan nan buhun shinkafa daya tana kusan 28,000 a kasuwa. Yanzu buhun shinkafa zaka samu kilo 50 na 14,000 a kasuwa zaka same shi.
To 14,000 honorable in dai ba wani mai karfi bane ba, karamin ma'aikaci mai karban 18,000 ya sai buhun shinkafa daya.
Ya sai buhun shinkafa ba, amma ya zaki da 14,000 da 14,000 da 28,000. Kashi 50 daga cikin 100 ya ragu.
A nan muke ka ƙarshen wannan tattaunawa ta masu ruwa da tsaki a harkar noma a Najeriya da mashirin na wannan makon baki daya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu amadadin bakin namu da Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.